Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 30 ga watan Mayu 2019. Da fatan kuma masu azumi an sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mazauna manyan garuruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya sun bujirewa umarnin zama a gida da kungiyar 'yan awaran IPOP suka bada. Haka kuma za ku ji abinda wani mai fashin baki ya ce kan kalubalen da gwamnonin Najeriya za su fuskanta. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Shin wane kalubale kuke ganin gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu musamman a yankunan da kuke? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar kari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice, sannan muna tafa da sakon tasirin azumi a wurin mai bayani. Amma da farko bari mu fara da shan labarin duniya.
Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake sabunta takunkumi da ya sanya wa Sudan ta Kudu a yau Alhamis har zuwa tsawon shekara ɗaya, ciki har da hana kaiwa ƙasar makamai. Amma babu ɗaya daga cikin mambobi ukun na kwamitin daga ƙasashen Afirka da suka goyi bayan matakin. A shekarar da ta gabata, bayan ƙoƙarin da kwamitin ya yi wanda ya ci tura, kwamitin sulhun ya sanya wa Sudan ta Kudu takunkumi ciki har da na hana kai makamai a ƙasar, wanda rikicin siyasa ya haddasa mummunan tashin hankalin jinƙai, ciki har da mace-mace da rasa matsungunai da kuma ƙalubalen ƙarancin abinci. Mambobin kwamitin su 15 sun ki ƙara ƙuri'a a kan batun, wato Rasha, China, Ivory Coast, Equatorial Guinea da kuma Afirka ta Kudu. Gudarin ya samu nasara saboda ƙuri'u 9 kawai ake bukata. Sakataren Afirka ta Kudu, Jerry Matsila, ya ce takunkumi da aka sanya baya da wani muhimmanci ga tsarin siyasa da ake neman bi. A yau Alhamis, Sakataren General ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya nada sabon jakada na musamman a Somalia kusan watanni 6 bayan da gwamnatin Somalia ta ayyana haramtawa tsohon jakadan majalisar zama kasar ta kuma kore shi. Jami'in diplomasiyar Amurka James Swan shi zai zama jakadan Guterres na musamman, shi kuma zai shugabanci shirin wanzar da zaman lafiyar da majalisar ɗinkin duniya ke yi a Somalia. Swan shi zai maye gurbin Nicholas Haysom na Afirka ta Kudu, wanda gwamnatin tarayyar Somalia ta ba shi umarni ya bar ƙasar a watan Janairu da ya gabata bayan watanni 4 da karɓar makamin. Gwamnatin Somalia bata ji daɗin wata wasiƙar da Haysom ya tura wa hukumomin ba, abinda ya tado da batun Muktar Rubau, wani tsohon shugaban ƙungiyar Al-Shabab wanda ya shiga siyasa kuma ya nema yayi zaɓe a jihar Southwest da ke Somalia. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a nan Washington DC. Kin wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zarge-zarge ya hana ruwa gudu a kokarin sa na kawar da binciken Russia da mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi jiya Laraba, da alama ya kara wa 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat kwarin gwiwa akan kiraye-kirayen da ake yi na a kara zurfafa binciken Trump da ma yiwuwar a tsige shi. Za ku ɗauki mataki don tabbatar da cewa an binciki shugaban, in ji ɗan majalisar Gerald Nadler, shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilin Amurka, wato kwamitin da zai fara duba batun tsige shugaban. Ya ƙara da cewa game da batun tumbuke shugaban kuma ana duba duk matakan da suka dace. Shugaba 'yan majalisar masu rinjaye Nancy Pelosi bata goyi bayan batun fara zaman tattaunawa tsige shugaban ba. A maimakon haka, ta nemi majalisar dokokin ƙasar ta ƙara binciken Trump da gwamnatinsa da kuma yadda aka yi wa rahoton binciken Mueller wanda ya kwashi tsawon watanni 22 yana yin kwaskwalima saboda kawai a gabatarwa Amurka abinda za su gamsu da shi. ‘Yan sanda a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na bam a kusa da wata makarantar horar da sojoji a Kabul ya kashe akalla jami'an tsaro 6, wasu 16 kuma sun samu raunuka. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da harin bam din na yau Alhamis a bakin kofar jami'ar Marshal Fahim National Defense da ke babban birnin kasar, amma bata ba da karin bayani ba. Wasu jerin har-harar aka kai kwanan nan a Kabul sun kashe mutane da dama, ciki har da wani babban malamin addinin Islama. A halin kuma sojojin Afghanistan sun kai farmaki a wata cibiyar tsare mutane ta 'yan Taliban a kudancin lardar Zabul da ke fama da tashin-tashina, inda suka sako 'yan fursunoni 18 ciki har da jami'an tsaro 12.
Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne da kudu maso gabashin Najeriya, inda har yanzu umarnin hana fita ko zama a gida da kungiyar 'yan awaren IPOP ta wari na kowace ranar 30 ga watan Mayu na ci gaba da fuskantar bujirewa daga al'ummar yankin, illa dai birnin Aba da Onitsha, inda magoya bayan kungiyar suka fi yawa. Ga rahoton da wakilinmu na yankin Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana daga Were.
Yadda aka wayi gari kenan a Owerri, babban birnin jihar Imo, inda galibi mutane suka bijirewa wannan umarnin hana fita da kungiyar 'yan awarin IPOB suka bada, kowa ya fita gudanar da harkokinsa. Ko me yasa hakan? Emeka kenan na cewa dalilin fitowa ta yau shi ne idan ka lura za ka ga cewa ya kamata in fita aiki. Saboda haka wannan umarnin hana fita gare ni bai da amfani, saboda dole ne a nemi abinci. Ko ya lamarin ya gudana wasu manyan birane na yankin kudu maso gabashin Najeriya.
Today's activities went normally. People went about their businesses.
Inji wani mazaunin Enugu Chinedu Oduchukwu, yau komai ya tafi yadda aka saba. Mutane sun fita gudanar da harkokinsu, ko da yake an yi ruwan saman da ya dan natsar da garin. Banda wannan, kowa ya fito kamar yadda aka saba.
Sunana Alhaji Haladu Ismail, mai ba mu gwamna shawara ta hanyar tsaro. A yau a Bakalake, tun da garin Allah ya waye, gwamna ya saka matakan tsaro, 'yan sanda, sojoji, Jones Patrol, duk wani hanya da ya kamata a ji a shigo duk an tattare, saboda ana tunanin koda 'yan IPOB za su shigo su kira su zanga-zanga. Ba wannan abin da suka shigo, hankali a kwance, kowa kama kasuwanci shi ne yau da kullum. Makarantu an bude, yara duk suna makaranta, kasuwanci ana tafiya daidai, komai lafiya kalau a Bakalake.
Wato al'umma a Bakalake dai ba su bi wannan umarnin ba.
Duk ba inda aka bi wannan umarnin.
Mutane da wasu sun bude yawon su da, amma gani bude insha Allah mutane sun yi to. Akwai ƙazo insha Allah. Wannan da sahin na ajin jami'ar police da kaji a nan ba kiran da ba a tsinga kayan da muke. Ko ana gudanar da aiki insha Allah da mu da shaguna.
Al-Mustafa Habibu kenan, wani mazaunin Oka babban birnin jihar Anambra.
Sunana Garba Talle, owner ta Onion Market Abba. Bunin Abba gabaki dai yanzu yana dan haka cin arife saboda zancen BOP din nan. Kasoyi a rife, bankuna ma a rife, mummen ma ba mummen sosai duk an tsaya.
Wato alaka lura kenan, kowa ya bi wannan
ba ma ana lura ba a zahirance, inda ga munan mun zaga duk mun ga abin da yake gudana. Wallahi mun je banki ma sun nuna sun rife.
Haka ma Mr. Solomon Kero ya bu ya ce game da Anacha.
The situation here is very very tense. Throughout the day people are not moving.
Yace lamarin na da tsananin anan. Yau gaba daya mutane ba su fita ba. A wurin aikin mu kashi 90 cikin 100 ba su zo aiki ba. Mutane sun bi umarnin 100%. Dama kungiyar fafatukar kafa kasar Biafra IPOB ta umurci duk wani haifaffen Biafra ya zauna a gida ba tare da zuwa aiki ko shago ko gona ko fita gudanar da wata harka yau 30 ga watan Mayu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To a gaida Alfonso Okoro Igwe, har yanzu dai muna a Najeriya, inda ɗazun nan na tattauna da Malam Kabiru Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na kuma fara da tambayarsa ko wane ƙalubale gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu, ya kuma fara da amsa tambayar kamar haka.
Wato babban ƙalubale shine wanda za su fuskanta shine rashin kuɗin shiga, wato ƙarancin kuɗin shiga da ainihin yawancin jihohi suke fama da shi. Wannan zai hana su ainihin gudanar da ayyuka wanda suka yi wa, wato alƙawura da suka yi wa mutane. Wato yawancin jihohin Najeriya, zan ce maka kashi 97% nasu sun dogara ne da ainihin kuɗaɗe da suke samu daga gwamnatin tarayya. In fact, banda jihar Lagos, ina ji babu wata jiha wadda za ta iya tsayawa da jinjinta in aka ce ta daina samun ainihin wato tallafi daga gwamnatin tarayya, wato abinda ake kira federal allocation. Saboda haka babban matsalar da za su fuskanta shi ne ainihin rashin kuɗin gudanar da ayyuka. Abu na biyu kuma akwai tarun matsaloli waɗanda yake wasu sun gaje su ne, wasu kuma wato matsala ce wadda ta shafi ƙasa baki ɗaya. Na farko akwai talauci wanda yake wato ya yi yawa a ƙasar nan, musamman a jihohin arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma. Wato yana daga cikin abubuwan da za su fuskanta wato wannan matsala ta talauci da kuma rashin ayyukan yawancin masana'antu waɗanda za su ba wa mutane aiki yi a masarantu ne wanda yawancin sun mutu sun daina aiki. Sannan su kansu waɗanda ya kamata ba wa aiki ɗin ba su da ƙwarewa. Wato ko da akwai masana'antu, waɗannan matasa ko kuma mutanen da za a ba wa aiki ɗin ba su da wannan ƙwarewa da za a ba su wannan.
To yanzu kai me kake gani me ya kamata su maida hankali a kai kenan?
Wato ni a nawa duk wani gwamnan da yake yau aka rantsar da shi, abubuwan da ya kamata ya maida hankali a kai shi ne abu guda biyu. Na farko shi ne ainihin yadda zai yi inganta ainihin kuɗaɗen shiga na wannan jiha. Na biyu kuma akwai abin da ake kira human development, wato kaman
samar da ayyuka na cigaban al'umma
ta fannin ilimi da kuma ainihin koyar da su sana'o'i. In aka samu ilimi aka samu ainihin sana'o'i, zai rage ainihin waɗannan masu da muke gani yau da wuraren.
Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan na sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu, mu shakata da wannan waƙar.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye. Ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau. Kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara. Ƴan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kun ji ga mai amfani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Wa muke da shi daga jihar Nasarawa?
To Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To Bashir Tela, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, da farko dai gwamnatin na jihar Nasarawa su ne murnar rantsarwa da aka yi masa. Kuma ni na ganin ba wani kalubale da dama da zai fuskanta, don ganin cewa shi tsohon gwamna Umaru Tanko Almakura ya riga ya gama wadansu abubuwa da dama wanda har inda zai dora kan wannan insha Allah ba shi da wani kalubale da zai fuskanta. Sai dai mu a nan lai a akwai lai da muke bukatun gwamnati dan Allah ya zo jigon rilon rahama layin makabarta bayan makabarta zuwa gwamnati house layin ya lalace to dan Allah ya zo jigon rilon rahama a yi mana wannan hanya mai magana Bashir Tela ne daga lafiyan bari bari
to to Bashir Tela mun gode to daga jihar Nasarawa kuma bari mu dan zakuda zuwa jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
muke magana Musa Garo ne radio da rekoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka?
To alhamdulillah gaskiya al'amari dai akwai kalubale a gaban su ɗan gwamnati kuma ni abin da nake fata duk wani gwamnati da yazo a matsayin kan sabon gwamnati to abin da katara tsohon gwamnati ya fara in dai na alkhairi ne domin talakawa za su taru su ji dadin su to ya kamata a ci gaba da shi amma idan ka ce mutum ya zo kirkiro nashi ya fatali da tsohon gwamnati to kaga akwai matsala rashin abin da muka samu rashin ci gaba kenan mu yanzu kaga anan jihar Kaduna lokacin da PDP ta gama mulkin ta Nasir yazo kaga ƙarfin fa'ida yazo kawai ci gaba da ayyukan da suka faro ya gama su to kaga shi da ci gaba amma idan aka ce wai gwamnati zai fatali da aikin na ba yace zai dauki tsawon shi to zai gama cewa shi ba abin da zai iya tsina wa mutane muna fatan wannan gwamnati Allah ya sa su zama alkhairi a Najeriya da rutsuwar da aka yi musu kuma su tunanin cewa su dauki alkhairi sai rantse to ya kamata fa a duba abin da ya kamata ne muku fata alkhairi Alhaji Musa Garo ta ji lafiya nagode.
To mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau muna magana ne akan za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akai shin wannan kalubale kuke gani. To yanzu mun sami kira daga jihar Zamfara. Wa muke da shi a Zamfara?
Ina na Nasiru Muhammad da gamu.
To Nasiru menene ra'ayinka?
Wanda ai ra'ayina ina kira ga zaɓen gwamnati jihar Zamfara ya doki kowa da ai aiki muhimmi a ce da zamu.
To mun gode Nasiru muna jinka
eh nace ina kin shi da bin kuma jihar Zamfara Alhaji Bello Mutawallin Muradun da ya riki kowa daya da jihar Zamfara kaza.
To mun gode Nasiru. To daga jihar Zamfara kuma bari mu je Adamawa. Wa muke da shi a kan layin Adamawa?
Ai kuna tare da Alhaji Umar Bubakar Kari Kamale.
To Alhaji Umar menene ra'ayinka?
Yawwa wato muna kira ga sabon gwamnan mu da yake shi daga bangaren madagali ya sa mana garshi akan maganan tsaro saboda mutane musu ko samu koma gida su ci gaba da noman su.
To mun gode Alhaji Umaru. To to daga jihar Adamawa bari mu je jihar Rivers. Wa muke da shi a jihar Rivers?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana?
Sunana Salisu Mai Dabino daga garin Fatakwal.
To Salisu menene ra'ayinka?
To ko da ke ai hakuri ba na tare da radio wallahi ban ji abin da kuka dan.
Muna magana ne akan shin wani kalubale kuke gani gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu musamman a yankunan da kuke?
Oh gaskiya kam abin da ya kamata su fuskanta yanzu dai ba abin da yake damun tare da yanzu irin tsaro shine kamata su bada muhimmanci akai.
To
ban abin da nake gani ya kamata su dauka matakin da ya kamata su dauka tsaro da shine ya damu mutane su ko san dan zai zama lafiya ake samun da wani abubuwa.
To mun gode. To mun gode Haji Salisu.
Allah na gode.
Sai
wannan harike.
Hello
yanzu. Hello, nace ni ne Isa Ahmadu Jiya, karamar hukumar Maiha. Nace so ga gwamnan namu Umar Alhaji Umar Sintiri.
Muna jinka.
Ya bada karfi a harkar noma nan don yawancin talakawan nan manoma ne fa kuma suna cin raɗaɗi ba kuɗi a bada rance da kayan noma. Allah ya bamu.
To wani irin kalubale kake ganin gwamnatin tasa za ta fuskanta?
Gaskiya rashin taimakama manoman nan zai kawo matsaloli yawa. Gashi yanzu ba aiki ba ka da komai yanzu ba kuɗi ta ya za ka yi aiki ko kana so ka yi noma yanzu ba ka da kuɗi.
To mun gode. To daga jihar Adamawa kuma bari mu je Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Salamu alaikum, barkanku da aiki.
Yawwa barka ka dai. Da wa muke magana?
yawa sunana Aminu mai lafiya daga kofar kuyamma na a birnin Zaria.
To Aminu mai lafiya. To Aminu mai lafiya, mene ne ra'ayinka?
To gaskiya wato tsakani da Allah din da gwamnoninmu na Najeriya da farko dai yana musu fatan alheri. Tun daga kan mai girma shugaban kasa zuwa gwamnoni gaba daya da na PDP da APC, Allah ya taya su riko. Kuma muna musu fatan alheri, Ubangiji Allah ya taya su riko. Wato abin da ya kamata su mai da hankali, kaga fannin tsaron nan, to ainihin shine abin da ya damu talaka yanzu a Najeriya. Su mai da hankali fannin tsaro, sannan a kyautata aikin noma da aikin gona da a samar da abinci a ƙasa. Muna musu fatan alheri, Ubangiji Allah ya taya su riko. Allah ya taya su riko.
To mun gode daga jihar Kaduna, kuma bari mu leƙa Niger. Hello.
Assalamu alaikum.
Amu alaikum assalam. Ka rage rediyon ka.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, ka dan rage rediyon ka. Ko ka kashe ta.
Ina kusa da shi. Ina nesa kusa da shi ne. Bara kusa da shi.
To menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akan gwamnatin Najeriya gaba daya, abin da muke so da sun ya kasance kishin kasarsu ba ainihin kishin kansu da 'yan uwansu ba. Yanzu ku duba wajen shekara kusan 19 zuwa 20 ɗin nan da aka demokuraɗiyyar nan, matsalar abu daya ta gagare mu Najeriya, ba kaman wutar lantarki, hanyoyi, asibiti, bangaren noman nan. Yanzu ka duba a yau ɗin nan abin da muke sai da buhun wake naira 700,000 ka ga wannan bai kamata ba. Mai da talaka baya ne, ya kamata a ce su mai da hankali a bangaren noma, su gyara mana hanyoyi, asibitoci. Amma ga kuma sabanin haka abinda muke fata da su da Allah su sa kishin kasarsu a gaba. Assalamu alaikum.
To mun gode. To bari mu je jihar Jigawa, muke da shi a Jigawa.
Assalamu alaikum. Dan Litinin Sumunti ne, yaran Alhaji Sufan Kano da karamar kuma garin jihar Jigawa tarayyar Najeriya.
To Dan Litinin, menene ra'ayinka?
Eh ni ra'ayina shine ina gwamnonin da aka zaba da shugaban kasa fari ko na da kare wani jihar ta fitar da alkhairi. Kuma ni abin da nake kira da mai san mai girma gona jihar Jigawa, dan Allah ra'a nabi ya duba, Allah ya duba ni, ya ji tsoron Allah, ya zo a kawo mana babbar makaranta nan cikin karamar kumar gwaram, wanda za ta zama mai tasiri, wanda kaf jihar Jigawa babu local government take kawo wa gwamna ƙuri'a a irin gwaram. Amma a samu a kawo mana babbar makaranta za ta zo ta amfane mu, ta amfani mu, ta yi jikoki jikokin mu, in Allah ya yarda. Da haka ina godiya, Allah ubangiji ya sa sauyin ya lafiya, su zama lafiya da wannan.
To mun gode. To daga jiga kuma bar mu sake koma jihar Niger, wa muke da shi daga Niger?
Ni ne da suna Jirgi Baka da Idan Kaya a kawo.
Hello, kana jin?
Eh, ina jin ku. Yake ni ne da suna Jirgi Baka da Idan Kaya.
To menene ra'ayinka?
Yau ra'ayina shi ne, na farko dai shi ne ina godiya da shi bisa ga gwamna Dodo na jihar Niger, bisa ga ƙoƙari da ya yi da kuma ƙarshen wannan zaɓe da aka kai da aka kai da nasara. Ina roƙonsa da Allah ya taimaka bisa ga matasa, yawanci ba su da aikin yi, sannan kuma yawanci manoma suna buƙatar kayan aiki cikakke sosai, musamman a ƙasar Rafi. Ya yi ƙoƙari ya taimaka da komai mai tafi daidai da ya kamata.
To mun gode kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
An buƙaci wasu manyan shugabannin hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya wato NFL da su gurfana a gaban kuliya bisa zargin almundahanar kuɗaɗe. Shugabannin da suka hada da shugaban hukumar ta NFF Amaju Penning da mataimakansa Shehi Akinwumi da Shehu Dikko da kuma sakatare Muhammad Sanusi, kazalika da dan kwamitin zartaswa na hukumar Ahmed Yusuf, za su bayyana a gaban wata babbar kotu ta Abuja, babban birnin kasar, a ranar 1 ga watan Yuli. Lauya mai shigar da kara daga wani kwamitin bincike da kwato dukiyar jama'a na shugaban kasa Celsius Opong ya ce ana cajin su ne da laifuka da dama da suka hada da rashin bayyana kadarorinsu da kuma batan dabo da wasu kudade har dala Amurka miliyan 8.400 suka yi wadanda hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta baiwa Najeriya na shigar da ta yi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2014 da kuma shirye wasu wasannin sada zumunci da san ba a buga su ba. To sai dai dukkan shugabannin sun musanta zarge-zargen. Shahararren dan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Eden Hazard ya ce da alama ya buga wa kungiyar wasan karshe bayan da ya zura kwallaye biyu daga cikin kwallayen da Chelsea din ta yi galaba akan Arsenal da ci 4-1 a wasan karshe ta gasar Europa a jiya Laraba. Hazard dan kasar Belgium wanda ake ta'allakawa da komawa kungiyar Real Madrid ya ce yanzu haka yana jiran kungiyoyin biyu ne domin su cimma matsaya akan makomarsa. Tuni da kocin kungiyar ta Chelsea Maurizio Sarri ya ce ya fuskanci dan wasan yana buƙatar tafiya don haka wajibi ne ya girmama muradinsa. A kungiyar Arsenal kuma magoya bayan kungiyar sun buƙaci da a kori mai horar da ƴan wasan kungiyar Unai Emery bayan da suka bayyana bacin rai da rashin gamsuwa da kamun ludayensa a kakar wasanni ɗaya da ya yi a shugabancin kungiyar. Emery ya karɓi aikin horar da ƴan wasan kungiyar ne a farkon wannan kakar wasannin daga hannun Arsene Wenger inda kuma ya sami kai kungiyar a wasan ƙarshe ta gasar Europa. To sai dai Chelsea ta lallasa su da ci 4-1 wanda ya dasa shi fatan su da lashe gasar da kuma samun gurbi a gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa. To amma kuma kocin ya nemi afuwa tare da yin kira ga masoyan kungiyar da su yi hakuri. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a gaida Murtala. Yanzu kuma sai bayanin tasirin azumi a wajen mai bayani.
Sauna Mahmudu Mustari Dambasu. Alhamdulillah, muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina mazai na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shugabannin musulunci. Allah ya wajabta mana azumi, dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa yake bani ladan azumi, shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya da shekara duk sai a kan azumi zo nakan samu da ƙaruwar lafiya, nakan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba, maganganun ba su dace ba, da kuma zuwa wurin ba su dace ba. Alhamdulillah.
Na harabar dan shugaban turare. To alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12 Allah ya zabe shi wata na rahama na jinkai na dayauta bayi daga wata zuwa aljanna a wata na mai muhimmanci yadda duk aka tsoro saboda haka ina ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10 idan kai 10 za a linka maso 100 idan kai za a linka maso 100.
Madalla, kafin mi sallama ga labarai amma a takaice.
Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake sabunta takunkumin da ya sanya wa Sudan ta Kudu a yau Alhamis har zuwa tsawon shekara ɗaya ciki har da hana kaiwa ƙasar makamai, amma babu ɗaya daga cikin mambobin uku na kwamitin daga ƙasashen Afirka da suka goyi bayan matakin. A yau Alhamis, Sakataren Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nada sabon jakada na musamman a Somalia kusan watanni 6 bayan da gwamnatin Somalia ta ayyana haramtawa tsohon jakadan Majalisar Zama Ƙasar ta kuma kore shi. Jami'in diplomasiyar Amurka James Swan shi zai zama jakadan Guterres na musamman, shi kuma zai kai shugabancin shirin wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da take yi a Somalia. Swan shi zai maye gurbin Nicholas Haysom na Afirka ta Kudu wanda gwamnatin tarayyar Somalia ta bashi umarnin ya bar ƙasar a watan Janairu da ya gabata bayan watanni 4 da karɓar mukamin.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyar mu ta yau Tian Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.